العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم السبت، yau lahadi uku ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shekara 1441. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba darasi a wannan wata mai albarka, a cikin wani yanayi mummuna da muke ciki. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana dauki, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan bala'i. Muna kuma fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da dukkan garabasa da rahama da gafara da yantawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi a wannan wata. Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da gwaggwaban rabo a cikin wannan abubuwa da Allah yake na rahama ga bayinsa. Allah ya sa da mu da iyayenmu da zuriyarmu da sauran musulmai muna daga cikin waɗanda Allah ya yanta su a wannan wata, ya kuma karbi ibadunsu a cikin waɗannan kwanaki masu albarka. Muna darasi ne a cikin ayoyin suratul baqara waɗanda suke magana akan azumi da wasu abubuwa da suka rate da shi wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata, da kuma abubuwan da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi bayani a kansu, ko abubuwan da manya-manyan malamai magabata tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da sauran magabata, har ma manya-manyan malamai da suka rayu da mu, wasu sun koma ga Allah da ma waɗanda suke raye, suke bayani a kansu lura da waɗannan ayoyi da kuma sunna ingantacciya da suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da ya gabata, ko darasin da ya gabata, muna magana akan wasu hukunce-hukunce da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe su kai tsaye a dunkule a cikin waɗannan ayoyi wadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana su. Malamai suka ƙara bayani wara-wara domin maslaha ga al'umma da maslaha ga muminai wajen yadda za su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa haske kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Insha Allah ta'ala za mu sake sauraren waɗannan ayoyi daga inda muka tsaya jiya, ayyamun ma'dudah, kuma ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam. Insha Allah muna fata Allah ya samu dashi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
الله سبحانه وتعالى yana magana akan azumi a waɗannan ayoyi. Bayan Allah subhanahu wata'ala ya ce ayyaman ma'dudat, faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wannan duk an yi bayani akan su a darasin da ya gabata. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wannan an yi bayani cewa wannan gaban aya ta sauko ne shekaran farko na azumi, da aka wajabta azumi lokacin da suka wayi gari suna samun tsananin mashakka saboda ba su saba da azumi ba. Allah ya bada daman in mutum ya ga dama ya sha ruwa, in mutum ya ga dama ya azumi, in mutum ya azumi washe gari ya ga cewa zai huta sai ya huta, amma a madadin hutawan nasa sai ya ciyar da miskini ɗaya. In ya samu, in yana da iko kuma ya ciyar da ƙari akan miskini ɗaya, wannan kuma ya ƙara alkhairi akan alkhairi. Wannan shine dalilin saukar wannan aya. Amma Allah subhanahu wa ta'ala bayan shekara ta tafi sai Allah ya sauko da aya cewa yanzu kan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, wanda duk rayuwarsa ta kai azumin wata Ramadan kawai wajibi ne yayi azumi. To shine faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul la, wannan duk mun yi bayani akan sa a darasin da ya gabata cewa wanda duk ya ƙara wato akan miskini ɗaya ko kuma ya hada da azumi da ciyarwa, duk wannan alkhairi ne gare shi. Wannan an yi bayani a baya. Allah subhanahu wata'ala ce wa an tasumu khairul lakum, ku yi azumi shi yafi muku alkhairi in kun samu iko a cikin halin rashin lafiya. In dai rashin lafiya ne ba mai halakarwa in an yi azumi ba, a yi azumi shi yafi alkhairi. Hakana in ana halin tafiya, in za a iya yin azumin a yi azumin shi yafi alkhairi. Amma in akwai rashin lafiya wanda zai iya halakarwa, shi kuma wajibi ne aje azumi kamar yadda aka yi bayani a darasin da ya gabata shi ma. Sannan dattijo wanda yake da shekaru ko dattijiya wanda take da shekaru ko namiji ko ta mace, ma'ana su waɗannan aikin da za su yi kawai shi ne ciyarwa, amma ba sai sun yi azumi ba, kawai za su yar da miskini wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi tsawon shekaru in Ramadan ya zo. Saboda ƙarfin shekarunsa sun yi yawa, ƙarfi ya riga ya ragu, ko da ba a Ramadan ba, ba safa yake cin abinci sosai ba, in ya ɗau azumi zai iya kai shi ga galabaita saboda babu abinci sosai a jikinsa saboda shekaru, ko kuma zai iya samun kansa a cikin wahala in ya yi azumi. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu yin azumi sai dai ciyarwa, ciyar da miskini a kowace rana miskini ɗaya, kamar yadda Anas ibn Malik radiyallahu anhu don ya tabbatar da wannan sunna da kuma wannan ruksa da Allah ya yi musu lokacin da yake raye ya haura shekara 100 a duniya. yana da ƙarfi ma zai yin azumi amma ganin ya haura wannan shekaru kawai sai tara mutane a bainar jama'a aka dafa nama da biredi aka zo aka ciyar da miskinai 30 shikenan kawai sai ci gaba da shan ruwa mana ya aje azumi yayin wannan cewa don ya nuna wa mutane abun da ya koya kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutun ya kai shekaru zai iya aje azumi sai ayi ciyarwa idan babu halin ciyarwa za ana nan ana jira in ana tsammani hali zai samu amma kwata kwata idan hali ya riga ya wuce an rasa samun abun ciyarwa ma shikenan insha Allahu ta'ala Allah yana yafi wa mutun babu yadda za a yi da wannan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha malamai haka suka tabbatar cewa in kwata kwata an rasa halin ciyarwa shikenan sai ya wuce da haka وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أن سوكيتا معنى ينزو بذا أرنك متنية أزمي رندي قداما يهوتا رندي قداما با ينزي أزمي كوي دكوان ديكي لا في يي إندي وطا رمضان يزو يساميشي تواجبين كوي أزمي شوطا رمضان إندي با ود ديكي تكيلش لا فيا كوكما يكي حالين تفيا با to duka wancan hali da Allah ya bayyana Allah ce wa anta sumu khairul lakum ku yi azumin da shi yafi muku alkhairi ko da mutum yana halin tafiya ya dage yayi azumin shi yafi alkhairi amma fa in akwai shugulgula da dawainiya ko da kasuwanci ya je yi ko wasu dawainiya ya je yi a wani gari ko wata jaha zai je wancan ofishin a sa masa hannu zai je can a karbo takarda zai je can a buga masa stamp zai ne sai ga cewa wannan zirga zirgan zai sha wahala sosai watakila wata dawainiya ce da zai je sai ya dau kwana biyu ko uku yana yi in ya aje azumi don wannan babu laifi a kansa amma da zai azumin shi yafi alkhairi wannan ruksa ce Allah subhanahu wataala ya bashi dama Allah subhanahu wataala ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun duka wadannan bayanai an yi su a darasin da ya gabata sai dai kawai ana maimaita wato bakin alƙaluman ne na wannan bayanai domin kaman tinatarwa ga abin da ya shude a darasin da ya wulga abin da ya saura a cikin wa'ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wadda malamai suke riskar da su ga waɗanda suke shan wahala don Allah ce wa'ala allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wadda ga waɗanda suke shan wahalan azumi suke shan wahalan azumi ba sa iya yin azumi sai sun sha mashakka mai tsanani waɗannan su ga irin su fidyatun ta'amu miskin to su yi fidya ma'ana su rinka ciyar da miskini ga kowace rana wannan shine abun da yake kansu to sai malamai suka bayan lissafa dukkan waɗanda suka shude ma'ana na dottijo namiji ko ta mace cewa azumi ya sauka a kansu sai ciyarwa to sai Allah subhanahu wataala ya saukar da aya fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu wanda duk kawai rayuwarsa ta kai wata ramadan kawai ya azumci azumi in dai yana halin lafiya kaga shi mara lafiya kenan shi har yanzu ko da rayuwarsa ta kai wata ramadan to ba zai azumi ba balle wanda zaka samu ga rashin lafiya kuma ga tsufa kaga wani bawan Allah Allah ya masa shekaru masu tsayi kuma sannan ga rashin lafiya farko ma zaka samu likitoci sun dora shi akan magani saboda kullun bifin sa a sama yake to wannan kadai dalili ne na ya aje azumi ko da ma matashi ne shi to bayan kullun yana shan magani ba a so ya daina shan magani sannan kuma ga shekaru kowanne zaman kansa ya bashi dama Allah ya bashi dama kai tsaye cewa ya aje azumi domin sa to sai kuma saboda hali na tsufa da mashakka da zai samu azumi ko kuma hali na rashin lafiya da yake tattare da shi to sai kuma waɗanda aka riskar da su da wa'ala allazina yutiqunahu sune mata masu juna ko kuma mata masu shayarwa mata masu juna da mata masu shayarwa idan ka duba al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah da ya kare fassarawa wannan aya a ƙasa sai bayani cewa mata masu juna da mata masu shayarwa ana riskar da su da waɗanda suke dottijai waɗanda suke ciyarwa amma kuma yace duk da cewa ba zai dogon bayani anan ba yace akwai dogon bayanai na malamai ya rubuta a wani littafin sa da yi magana akan hukunce-hukuncen azumi yace wanda yake bukatan karin bayani ya je can to Imam Shawkani rahimahullah ya ambaci maganganun sahabbai da tabi'ai shi a littafin sa na tafsiri Fathul Qadir idan ka duba da sauran ma tafsirai daga wasu sun yi bayanai idan ka duba irin su tafsirin Imam Al-Qurtubi sun yi bayanan matsayin mata masu juna su ma suna karkashin wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun mace in tana da juna wata daga ran da ta samu ciki to shikenan ita da lafiya kuma sun yi bankwana sai ran da ta aihu kullun yawanci a su hararwa ne su kwanciya ba abinci su dawainiya wannan ta aje azumi shine mafi a'ala gare ta abin da yafi dacewa gare ta shine ta aje azumi to in ta aje azumi menene hukuncin ta malamai sun yi sabani amma da yawa daga cikin malamai sun fifita magana daya a cikin sabanin da suka yi a wasu malamai suka ce idan mace tana da ciki ko ko mace tana shayarwa ta yadda idan tunda ana tsotsan mama a jikinta to zaka samu duk abincin da ta ci bai da tasirin zama a jikinta sosai sabanin lokacin da bata shayarwa saboda haka wataƙila ko da ta yi suhur kafin a je ga azhar ta riga ta galabaita wata kenan wata kuma tana da cikakken lafiyan da ko da tana shayar da yaro to ba ta da matsala ba abinda zai same ta kawai za ta ji azumi ne kamar yadda kowa yake ji inda duk lafiyar mutum tunda dai zai aje ci da sha tun daga ketowan alfijir har sai rana ta fadi dole ko da yau bai sha wahala ba watarin zai iya samun kansa ya sha wahala ko gwargwadon dawainiya da yake to lura da wannan suka ce su ma mata masu shayarwa da mata masu ciki suna karkashin wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun da za su yi azumin shi yafi in dai har suna iya jurewa su yi azumi shine yafi alkhairi gare su to idan ba za su iya jurewa ba ko kuma a'a shin ciki kawai shine dalilin mace ta aje azumi ko kuma sai in cikin yana da laulayi ko kuma sai in tana samun wahala ne ko tana samun dawainiya ne za ta aje azumi anan ma malamai sun yi sabani wasu malamai kawai suna gani da zaran mace ta samu ciki kawai wannan dalili ne na ta aje azumi a ganin su amma wannan ba su ne mafi yawan malamai ba kuma sannan ba magana su ita tafi karfi ba amma suna da hujja saboda in mace tana da ciki sai ta ce kawai lura da cewa tana da cikin nan ta aje azumi to ba yadda ka iya da ita saboda tana da hujja daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nassin alqur'ani karkashin wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin to amma akwai sakaci kuma da rashin lura da yanayi daga wasu mata shesa Allah subhanahu wata'ala bayan yayi magana sai ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun akwai mace da zaka ga ta samu ciki amma kuma ba ta da wani matsala za ta ci a suhur kuma za ta yi dukkan ayyukanta ko kuma a tana zaune abunan gwargwado sai iya abun da mai azumi yake ji wata ma bata damu ba don azumin kansa Allah kan saukaka wa wasu daga cikin bayinsa kaga ba su damuwa da wani wahala na azumi to haka za ka ga wata tana da juna a jikinta amma kuma tana iya gudanar da dawainiyarta ba tare da ta shiga cikin halin wata ma ba a iya gane ma tana da ciki sai ta dau lokaci ko ta dau watanni ba a san ma tana da ciki ba to wannan wa anta sumu khairul lakum tayi azumi wannan matar shine mafi alkhairi kuma wannan shine ra'ayin dukkan abun da mafi yawan magabata abuna hatta al-sheikh Muhammad ibn Salih al-Munajjid hafizahu Allah ta'ala daga cikin malamai na baya-bayan nan wanda har yanzu yana rayuwa shi kan manya-manyan malaman masana fiqhun duniya a yanzu yana cewa yin azumin ta shine yafi idan har babu matsala tattare da ita to amma idan misali wacce da zaran ta samu juna to shikenan ta shiga wani hali yau fari gobe tsumma to irin wannan ita kan sai ta aje azumi to shin idan ta aje azumi menene wajibi akanta nan ma malamai sun kasu kusan kashi hudu sun kasu kashi hudu akan matsayin in mace mai ciki ta aje azumi hukunci akanta a gurin sashin malamai shine in ta aje azumi za ta rinka ciyar da miskini ga kowane azumi daya ma'ana bisa bayanin ciyarwa da aka yi a baya in ta ga dama za a iya ko mijinta ko ita ko duddo ko da iyayenta ma ko yayunta ko kannanta ko baffanunta ko kaunanta ko ita da kanta gurgudun inda duk ake da iko haka kaman yanda iyaye duk wani wanda ciyarwa yake kansa idan wani nasa shine yake da hali sai dauke masa wannan ciyarwa shikenan fa lillahi alhamdu almuhim a ciyar da miskine shine abin da ake so to idan misali mace ta samu juna ta shiga laulayi na ciki da ta shiga laulayi na ciki ta yadda azumi zai mugun ko zai matukar galabaitar da ita to sai ta aje azumi malamai sashin suka ce za ta ciyar da miskine 30 za a iya dafa abinci wanda ya dace a kila miskine 30 a ciyar da su ko kuma a ɗiɗɗiba kowa a abinda za a ɗiba kamar misali ce kawai ko roba ko kwano ko me wanda aka san za a zuba a kaiwa kowa gidansa abinci wanda ya kamata miskine 30 in aka yi haka shikenan ta gama kullun za ta sha azumi waɗannan malamai suka ce in ta yi haka kawai shikenan ya isan mata su a ganin su ma babu biya a kanta ma'ana bayan ta aihu su a ganin su ba za ta biya azumi ba saboda ta shayar saboda ta ciyar wannan ra'ayi ne daya daga cikin ra'ayin malamai amma ba shi ne mafi ƙarfi ba kuma ba shi ne mafi yawa suke kansa ba na biyu suka ce za ta ciyar a lokacin da ake azumin watan Ramadan duran da ta sha azumi za ta ciyar da miskini ko kuma za ta iya tara ciyarwan a ciyar da miskinai 30 sannan kuma za ta biya azumi bayan ta aihu ma'ana za ta yi abu biyu kenan suka ce alhurman Ramadan amma ta ci abinci a cikinsa wannan ya sa dole ta ciyar da miskini sannan shan azumi da ta yi da aje azumi da ta yi wannan shi kuma za ta biya shi bayan azumi kaga za ta yi abu biyu kenan ga ciyarwa ga kuma biyan azumi wannan ma ra'ayi ne na sashin malamai amma shi ma ba shi ne mafi yawan malamai suke kai ba kuma ba shi ne ra'ayin da ya fi kowanne ƙarfi ba ra'ayi na uku suka ce kawai za ta ciyar ai ba za ta ciyarwa ba za ta yi azumi ba kawai ba ciyarwa a kanta in dai mace mai ciki ce ko mace mai shayarwa to ita wannan kawai da zarar mace tana da juna su kan ba su bayyana ba ma cewa ko tana shan wahala a cikin azumi ko ba ta shan wahala a cikin azumi kawai in tana da juna ko kuma tana shayar da yaro suka ce kawai abunda ake tsammani ga mai ciki ko ake tsammani ga mai shayarwa dama kawai za su samu wahala sama da kowa saboda haka a ganin su kawai su waɗannan suna ƙarƙashin wa'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin don haka kawai su ba za su ciyar ba ba za su yi azumi ba shikenan kawai azumi ya sauka kansu a wannan ra'ayin shi yafi kowa rashin jama'a ma'ana malamai kalilan ne suka faɗi wannan magana kuma sannan wannan ra'ayi ne wanda yawanci ba shi da cikakkiyar hujja tsayayya domin hatta dottijai wanda aka ba su damar ajiye azumi na dindindin ma an umarce su da cewa su ciyar fidyatun ta'amu miskin kuma idan aka duba wa'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin to idan aka dauka cewa mace mai ciki da mace mai shayarwa cewa suna da dawainiya a lokacin azumi don haka za su iya ajiye azumi to su din ma Allah ya gwama ajiyewansu da cewa fidyatun ta'amu miskin don haka wannan ra'ayi na cewa kawai ba ciyarwa ba biyan azumi wannan shi wasu ne kalila cikin malamai kuma sannan ba su da hujja tsayayya wadda ta yi karo da hujjan da nassin alkur'ani yake magana. Amma saboda ababin ilimi ne kuma wajen fassara ayan ne, akwai bayanin da ya sa muka kawo duka waɗannan ra'ayoyi ɗin da malamai suka tafi akai, saboda mu yi bayani da malamai suka yi kuma har yanzu, hatta malamai na bayan nan, malamai wasu ma suna raye a cikinsu wanda suke masana fiqhun duniya. Wannan ra'ayi na uku shi yafi kowanne rashin dalili, kuma ma ya kaucewa abunda nassin ayan alqur'anin ya faɗa, don ya ce Allah abunda ya faɗa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Amma dai mun kawo shi, mun bayyana shi saboda wani dalili, insha Allah ta'ala zamu yi bayani. Ra'ayi na hudu game da mace mai ciki ko mace mai shayarwa shine za ta aje azumi a watan Ramadan, babu wajibcin ciyarwa a kanta, amma kuma za ta biya azumi. Amma idan ta yi ciyarwa, wannan ta haɗa alkhairi akan alkhairi. Saboda me ta haɗa abu uku na cikin ayar? Na farko Allah subhanahu wata'ala ya ce wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, waɗanda suke shan mashakka, suke shan wahala lokacin azumi, fidyatun ta'amu miskin, wato za su ciyar da miskini a kowace rana, a azumin kowace rana. Sannan na biyu Allah ya ce faman taqawwa'a khairan fa huwa khairul lah, wanda ya hada da azumi da kuma ciyar da miskini, to wannan yana da alkhairi mai yawa ranar tashin alkiyama. Don haka ta ciyar, saboda tana da juna, saboda alhurman Ramadan ta ciyar, sannan kuma ta kirga kwanakin ciyarwa, in duk wata Ramadan ne ma ta ci abinci gaba daya, to bayan ta aihu ta biya. Shine ta hada abubuwa uku gaba daya da Allah ya ambata na cikin alqur'ani din. Shine abu na uku shine Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, don haka bayan Ramadan ta je ta biya. Wannan ra'ayin shine na hudu, kuma shine mafi yawan malamai suke kai cewa mata mai ciki ko mata mai shayarwa akwai biyan azumi a kanta. Ma'ana lokacin da ta daina shayarwa ta yaye abinda take shayarwa, ko kuma lokacin da ta aihu ta aifi abinda yake cikin cikinta, za ta biya azumin watan Ramadan in ta gama jinin abunan nifasi, ma'ana jinin biki, ta samu lafiya, to za ta biya kwanakin da ta sha. In kuma ta sha Ramadan gaba ɗaya ne, za ta biya wannan shine haƙƙin mata mai ciki da mata mai shayarwa. A bisa maganar mafi ingancin mafi yawan abun da malamai suke kai, hatta malamai na baya bayan su Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid da shi suke fatawa har a bayan nan, sannan su Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti hafizahumullah, wannan duk suna raye, kuma duniya ta ba da shaida akan sanin su ga fiqhu da kuma fiqhu sunna a wannan lokaci, da sauran manya-manyan malamai da yawa waɗanda ma ba a ji bayanan su, hatta a Najeriya akwai manya-manyan malamai waɗanda abinda suke kai kenan suka tafi akai. Wasu sun dau wasu daga cikin ra'ayoyi da muka bayyana a cikin abinda malamai suka bayyana, wannan duk ra'ayi ne wanda in ka duba littafin tafsiri zaka gansu, kuma in ka duba littafin fiqhu da littafin fiqhu sunna yawanci zaka gansu, duk kowanne an bayyana shi. Amma dai aslam mafi hanya na adace da tafiya da ayan alqur'ani da kuma mafi yawan malamai sai yasirin su Imam Malik rahimahullah, duk wannan abin da suke kai kenan cewa mace mai ciki da mace mai shayarwa, domin su idan ka duba a nassin alqur'anin babu su, sannan a nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi dogon bayanai akan su, tun daga su Aisha radiyallahu ta'ala anha, Abdullah ibn Umar radiyallahu an, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, wala Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Mas'ud, waɗannan duk gabaɗayan su sun yi dogon bayanai akan mata masu ciki da mata masu shayarwa da kuma abune dottijai, wannan babu wani matsala, an tafi kai tsaye kawai akan su karkashin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Su mata masu ciki da mata masu shayarwa an dago su ne aka manna su da wannan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, don haka akwai waɗanda aje azumi a gunsu dindindin ne, akwai waɗanda su kuma aje azumi a gunsu
na wani lokaci ne akwai waɗanda in sun aje azumi su ciyar wannan shi ma dindindin ne mana hukuncin su kawai ciyarwa ne duk lokacin da Ramadan yazo su abinda za su rinka neman abinda za su yi yadda mutane suke tanadin dibino na bude baki su ko suna tanadin abinci ne kawai na ciyarwa ba su da wani yin azumi ba za su kuma yi tunanin ma za su yi azumi ba dindindin su wannan an aje su akwai waɗanda su kuma ajiyewan su ga azumi mu'akkat ne mana ba dindindin bane na wani lokaci ne kuma saboda wani dalili to akwai wanda shi kuma dalilan su da yasa aka ba su daman su aje azumi din mai gushewa ne akwai waɗanda su kuma dalilan su mai gushewan sa yana da wahala amma yakan gushe akwai waɗanda su kuma dalilan su na su aje azumi mai gushewa ne kai tsaye kuma babu wani wahala wajen gushewan sa misali mata mai ciki kawai kowa ya san cewa da ta aihu shikenan ugurinta ya wuce mata mai shayarwa kowa ya sani cewa da ta yaye yaron shikenan ko in ta yaye abin da take shayarwa cikin abin da ugurinta ya wuce sannan dukkan duniya kowa ya sani ko likita ne mutum ko mutum namiji ne ko mutum ta mace ne kowa ya san cewa in aka ce wannan tana da juna ma'ana tana da ciki kowa ya sani cewa lalle akwai ran da za a ce ta aihu insha Allah ta'ala sai dai in wani abu na dalili shi kuma shi yasa ma in bata aihu ba ma ana ganin akwai dalili wanda dole a je ayi binciken me yasa lokaci yayi kuma bata aihu ba ashe kenan al'aslu ga mata mai ciki shine kawai za ta aihu insha Allah ta'ala kuma shi yake mata fata sai dai in wani dalili wanda shi ko ba a fatan sa al'aslu ga mata mai shayarwa shine kawai za ta yayi sai dai in wani dalili wanda shi ko ba a fatan sa kai duk yadda aka yi ma za ta yaye in tana raye haka kuma in ana raye saboda me ai ita kan an riga an ma yanke akasan shan mama wal walidatu yurdina auladuhunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a asali mace mai shayarwa ba a yadda da cikin da shayar da shi duk da cewa wannan ma wani abu ne mai dogon bayani da sabani a tsakanin malamai cewa Allah subhanahu wataala ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara to shin anan karkar wannan wani abu ne daban shi ma mas'ala mai zaman kanta cikin wata 6 cikin wata 5 da sati 2 cikin wata 6 daidai yayi sama ya je ga wata 7 da sauransu wannan karkashin wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara a cire wata 24 shekara saura wata nawa a cikin 30 saura wata 6 ciki to wannan wani abu ne daban wanda yake gudan wata mas'ala ta daban wanda ba akan ta muke magana a yanzu ba muna magana akan mace mai ciki da shayarwa saboda haka mace mai ciki da shayarwa akwai sakaci da wasu suke dauka a yau musamman kananan mata masu tashi waɗanda kawai watakila ba su jima da yin aure ba daga ta ji wani dan kirzi-kirzi shi kenan kawai sai ta kama cin abinci ta daina azumi an kawo report suna zuwa da yawa da tambayoyi kaga mijin mata yana tambaya wai yayi da matarsa ta ki ta yi azumi wa ana magana cewa wai yarinta ne a'a wane ne yarinta wannan wasa da rukuni daga cikin rukunin musulunci ne saboda haka akan samu matasa waɗanda suka yi sabon aure da sun ɗan ji wani motsi shi kenan kawai sai su aje azumi suna wasa da azumi kai akwai wanda ake cewa ba tare da suna da juna ba ma sun ki su yi azumi kuma alhali suna da abuna akwai kuma wasu sun ɗauka abun da yake sa mace ta yi azumi shine aure in ba yi auren mace ba ba ta azumi sai dan da aka yi aurenta to azumi ya wajaba a kanta wannan kuma wani irin abuna ra'ayi ne na al'adu waɗanda ko karatu bai shiga ba ko kuma ba a saurari karatun ba wannan ya sanya ake wasa da azumi ake matukar me da al'amarin rukuni daga cikin rukunan musulunci ɗaya daga cikin rukunan musulunci abun wasa doka duk lokacin da aka ce shi Imam Malik rahimahullah a kullun yana magana akan saddu zari'a kuma ya tafi abun da yake daidai ne a irin a gurare da yawa da masail da yawa wasu mutane zaka suna cewa a'a su yanzu ba fiqh suke magana ba suna maganan kaza 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 malamai suna fassara hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, amma za su iya wasu hadisai sun zo musu, wasu hadisai ko ba su zo musu ba. Kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yayi bayanai masu gamsarwa isassu a cikin littafin sa Raf'ul Manam 'anil A'immatil A'lam, wato yayi magana muhimman maganganu akan manya-manyan jiga-jigan malaman fiqh, su Imam Abu Hanifa, su Imam Malik, su Imam Shafi'i, su Imam Ahmad ibn Hanbal da sauran a'imma, su irin su malaman hadisi da malaman fiqh da sauran su, Imam Sufyan al-Thawri, Imam Sufyan ibn Uyayna da makamantan su. Waɗannan ba sa bin sauri in za su yi fatawa, amma akan iya samu wani hadisi ya buya ga wani daga cikin su ko ya buya gare su, daga baya a iya gano hadisin shi bai gano shi ba. Akan iya samun hadisi ya zo wa ɗayansu ta hanya ba ingantacciya ba, don haka baya aiki da wannan hadisin don bai zo masa ta hanya ingantacciya ba. Alhali hadisi ne ingantacce in an bi hanyoyinsa da yawa. Duka wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya ambata, don haka waɗannan jigajigan malamai rahmatullahi alaihim wato malamai ne waɗanda suka yi wa addinin musulunci aiki. Mu a yau mutane sun zaɓi sakaci daga rabasa, shi yasa zaka ga abu kadan idan ya faru gidance addinin musulunci sauki ne da shi, saboda haka matan malamai ma su je kasuwa, addinin musulunci yana da sauki, bace za ta iya zuwa ta yi tefa ne a guri kaza. Kada ce na fita daga mawdu'i, wannan ina buga misali ne na irin sakacin zamanin yanzu. Ana cinkoso a kasuwa, mutum ya killace matarsa yayi abun da ya dace, gidance a je su yi kaza su yi kaza su yi kaza, a'a an ce abu kaza ma ba sai an yi kaza ba, sai an yi kaza ba, ba tsanani a addini, ba kaza ba kaza. Wasu garin cewa ba tsanani a addini sai suka yi tatabbu'in ruhas, wanda malamai sahabbai sun yi bayani tabbas cewa wanda man tatabba'a ruhas tazandaka, wanda duk kullun shi bincikensa kawai shine ai abu kaza ma sauki ne da shi, abu kaza ma sauki ne da shi, shi iya wa'innan kawai nazarin sa anan suke karewa, to karshenta sai ya zama zindiki, zai aje sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje ayoyin alqur'ani. Da zaran kun zo kuna magana sai ka ji ana cewa wa'incin yan tsanani ne, wancan malamin shi yana da tsauri ra'ayi, shi wannan malamin bana son fatawan sa yana da tsauri ra'ayi. To shi da zaka ga an wayi gari, yau za a zo taro kaga manya-manyan malamai suna cewa to mata ma ya kamata ku yi magana, taro na wa'azi mata ya kamata wata ta tashi ta yi tambaya. Kuskure ne mace, abinda aka sani gare ta kawai shine kunya da kamewa. Amma yau mun wayi gari saboda wai muna so wai mu tafi da zamani, har muka zama muna sake addininmu da koyarwan addininmu, sai ga ya taro maza da mata mun musu wa'azi, sai ga ya cewa ya kamata mata ma a ba su loudspeaker wata ta tashi ta yi magana. Kuskure ne, tunda ba su yi magana ba kuma ba su aiko takardar ba, a kyale su kawai. Amma saboda wai a gane mu ma ƴan zamani ne, kar a rena ga wannan ƙarya ne. Kullum a rene kake inda kace zaka yi addinin musulunci a idan wanda ba addinin yake so. To saboda haka mu rike gaskiya, mu rike al'asul, wato ka rike asalinka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rayu yayi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take la tanazula an shay'in min mabadi'ina wa qiyamina, babu sauka, ba tare da bai dace ba a sauka. Hakan abin da yake shine asalin mu. Amma idan yanayi ba yadda aka iya, aka samu kai a cikin wani abu har aka samu dalili daga alqur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ijma'in malamai cewa za a iya hakuri da kaza ayi kaza, wannan ba yadda aka iya sai abi. Amma haka kawai mu rinka wasa da addinin musulunci, muna bin wai zamani da kuma wasu tunanin wasu mutane wai don a gane cewa mu ma wayayyu ne, mu ma kaza ne. Har wayi gari kaga mutane sun fi gamsuwa in ana ba su labaran duniya sama da in ana karanta ayan alqur'ani wani sa'i. Duk wannan abubuwan wallahi in alqur'ani bai ratsa mu ya zama shine mai gyara mu, ba muna da matsala. Yawa sai wani sai kaga mutane sun fi sha'awar a ba su labaran duniya suna kabbara, ana aje ayoyin alqur'ani aje, ba ina nufin ba da labaran duniya laifi ba ne, ana iya ba da shi a daidai yadda ya dace, daidai gwargwado da kuma buga misalai a inda ya dace. Amma su diwa muna fadawa cikin kuskure, dole ne mu fada saboda ya kamata a gyara. Saboda mutane ana fadawa cikin kuskure, ba za ka taba tafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama da magana la tattabi'unna sanana man kana qablakum, wallahi zamani zai zo za ku bi sauda kafa, za ku bi Yahudu da Nasara, kasuwancin ku, auratayyar ku, meye din ku, hatta gurin wa'azi ma in kuka yi wasa sai ku mai da shi kaza. Ha, wannan ya cika tsauri ra'ayi, wa'incan sun cika tsauri ra'ayi, suna ka abubuwa fa sauki ake yi, don haka sai da sauki fa, sai da wannan. Wai wani ne zai gaya ma kai sauki, kai da Allah ya sa kake gaban malamai suka karantar da kai, wai wani ne zai rinka gaya ma yadda za ka yi. Ha, wannan ya zama makaho ya jagoranci mai ido? A'a, ai ne ido ke jagoranta. So da aka irin wa'innan abubuwa wani sai a ce wai dole zamu daidaita don a tafi da kaza da kaza, a tafi da zamani, za a tafi da zamani amma ba tare da sauka akan tsarin Alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, domin Alkur'ani ya daidai da kowane zamani. Yawa, Alkur'ani ya daidai da kowane zamani kuma yana tafiya daidai. Muna wannan bayani ne saboda wani sai akan yi sakaci, wasu zaka ji sun ce sun watsar da littafin fiqh, saboda mai malaman fiqh sun bi diddige mafi yawa har abun da baka tsammanin zai auku sai kaga sun yi bayani akan sa, kuma sun masa bayani. Malam, wasu mutane sun wayi gari a yau suna maganganu masu kaifi da tsani da magana na rashin ladabi ga manyan malamai magabata wanda suka shude, waɗannan malamai wanda magabata da suka shude. Malam, an wayi gari fa su fa sun hada aiki ne da ilimi, mu kuma yanzu kawai basirar ce ake amfani da ita ake zazzagawa mutane bayanai. Mutum ne zai zazzaga ma bayani amma baya tsoron takatsantsan a harkar rayuwar duniya sai wanda Allah ya kiyaye. Haka muke yawancin mu, in ka zo bangaren takatsantsan a rayuwar duniya yawancin mu sai wanda Allah ya kiyaye. Amma zamu zo muna ta bayani, muna ta wasu abubuwa waɗanda suke bude kofofi ga sakaci wa addinin musulunci. Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shinkiti hafizahullahu ta'ala bai taba wasa akan abubuwa, wannan abu ne irin manhajin irin su Imam Malik, Sheikh Abdul Muhsin Abbas, duk wayannan sunanan araye a yanzu haka babu wasa a cikin lamarin su. Sheikh Abdul Muhsin Abbas hafizahullahu ta'ala zaka ga wallahi ni na ganshi ido da ido, muna zaune muna daukan karatu a gurin, wannan ko yaushe muka samu fursa sai mun je mun zauna a gaban su. Na ido da ido na bibiye shi wasu shekaru lokacin muna jami'ar Madina. Salla, in ana salla tarawihi raka'a 20 a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in an yi raka'a 10 za a canja liman, za a dan zauna kadan haka nan, to hatta a wannan tsakanin wallahi tashi yake kana nafila ko kuma ya cigaba da karatun Alkur'ani, yara kanana ƴaƴansa ko jiyokinsa suna rike da Alkur'ani suna gani yana tasmi'in hadda. Saboda babu lokaci na hutawa, babu lokaci na zama a wannan yanayin rayuwar duniyan, hutawa sai a lahira. To babu lokaci na shantakewa, babu lokaci na sakaci, babu lokaci na kabar gidanka kawai zama watsatsai, babu lokaci na kabar kanka ka zama watsatsai, ka kullun kana da kadi kana ta surutu a lokacin da kwanciyan kabari yake gabanka, a lokacin da tsayuwa gaban Allah ran tashi alkiyama yake gabanka. Wajibi ne ka zauna a cikin gida kana ambaton Allah, kana karatu Alkurani, in wani dalili ya fidda kai gurin sana'arka ko shagonka ko abun, kayi abun da ya fidda kai bisa adalci da amana da kiyayewa, wannan shine abun da ake so. Amma mun wayi gari sai yanzu ana ta wasu abubuwa kawai. Idan ka duba malamai magabatan da muke rena maganganun su ko kuma ka ji wasu suna maganganu, a'a, wa imamu wani ya saba wa hadisi ko ya ce ka irin su Imam Abu Hanifa, mutumin da zai kwana biyu da alwala, kwana biyu da alwala, mu kullun yanzu kowace irin sallah basir ne ko meye ne ƙarya, kawai sai dai mu je sai ka saki alwala, shi fa kwana biyu zai da alwala saboda rubuce-rubuce da fatawa da wa'azi yake da karantar da mutane. Sheikhul Islam Ibn Taymiyya tsakanin azhar da al'asr yake ya wallafa littafi, tsakanin azhar da al'asr ya wallafa littafi, kai kana nan kana ta surutu a yi hirin Abuja da kai kai surutu an jima ka kama bakin da speaker kai ta magana nan ma, sai a wurin kawai aka bi ake ta tatabbu'in rukas, ake watsawa mutane abubuwa, mata masu abu ne matasa sai ga suna wasa da addinin Allah, an ce musu a ga sauki ga kaza ga kaza. Wajibi ne mu bi menene haƙiƙani, ka duba Alkur'ani ne ke magana. Allah ce wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, su ciyar da miskini, sanan faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul la, in sun yi azumi ko sun ciyar shikenan, amma in ba su ciyar ba sai suka kirga kwanakin da suka sha ruwa suka biya bayan sun aihu, wannan ma yayi daidai. Wannan shine Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid ya maimaita, ya saki maimaitawa, yana nan a raye har yanzu, kowa ya san shi a duniya, malamai sun san su. Yana cewa mata mai ciki ko mata mai shayarwa ta kirga kwanakin kuma ta biya bayan Ramadan, in ba ta hada da ciyarwa ba babu wani matsala in ta hada da ciyarwa tana karkashin fa man tatawwa khairan fa huwa khairul la wasu malamai ko sun ga cewa wajibi ne ma yin haka amma dai a aje wancan magana in tayi alhamdulillah tayi alkhairi domin Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun in kuntum ta'lamun menene ake nufi abinda zai faru da ku a lahira da abinda za ku samu a lahira ya ku al'umman musulmai waɗannan ayoyi dai har yanzu muna cikin su kuma muna magana akan kunce-kunce tare da fita da muke muna dogon bayanai saboda sakaci da ake yi a harkar addinin musulunci har abin da ya shafi rukunin addinin musulunci sai ga ana wasa a kansa shi yasa muka yi dogon bayanai wanda wannan yakan samu dama ne wani sai ta yadda wai mutane suke tunanin cewa wai dole sai an tafi kafada da kafada tare da zamani ko kuma ƴan zamani wannan wajibi ne a lura da shi duk inda fursa ta bada daman a tafi wajibi ne addinin musulunci babu addini da ya bada shimfiɗi da kuma kwanciyar hankali da bada damar kowa ya shigo a zauna a kuma zauna a yi zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali da girmama kowane dan adam irin yadda addinin musulunci ta nada amma ba tare da kuma sakaci akan hukunce-hukunce ba idan mutum zai abu yanzu wannan Sheikh Muhammad Al-Mukhtar yana magana a darasinsa da wani alhamdulillah wani shi ma ina tsammanin tunda Allah ya sa na fara zuwa darasin nake zama zan iya tuna a shekaru gaba daya na bai wuce sau biyu ne kawai ban samu zuwa ba nan ma rashin lafiya ne ciki akwai AC ba zan iya ba na zauna a waje ɗaya ko na yi tafiya to mun bibi waɗannan malamai saboda abun da ake koya na samt da sauran abubuwa Sheikh Abdul Muhsin Abbad ka zauna a gabansa ka ga abubuwa na darasi me yasa magabata suka zauna a gaban Imam Malik akwai wanda zaka sun ce sun zauna a gaban Imam Malik shekara 12 amma shekara 10 na koyan ɗabi'a ne kawai ba na koyan hadisi ba kawai a kalle shi a kalli malami ka zauna a gaban malami ka koyi darasi amma ba ka koyi darasi ba ka koyi ɗabi'u da kyawawan akhlaq wannan yana da matukar muhimmanci sai ga ana tsagawa ana rena manya-manyan magabata ga wanda ya rasa zama a gaban malamai kaga mutum yana cattakan manya-manyan malamai magabata waɗanda sun jefa sun tafe insha Allah ta'ala rahmatullahi alaihim dukkan duniya ta bada shaida a kansu in mutum ma hasada ne ta dauke shi yake magana a kansu wannan ya rage nasa amma dai za su haɗu dukan mu gaba ɗaya za mu haɗu a gaban Allah su ne waɗanda yanzu irin Sufyanu ibn Uyayna rahimahullah ko Sufyanu Thawri yana cewa shekara 48 bai taɓa rasa sahun farko ba shekara 48 bai taɓa rasa sahun farko ba kaga ba irin yadda muke a yanzu bane kai ne mai wa'azi kai ne kullun a baya kai ne mai wa'azi in ka zauna a majalisa sai dai masallaci ayi sallah in kun tashi kai limanci a gaban majalisar ka saboda kuna hira ba ku kare ba amma wayin cin malaman ba haka suke ba hira fa tana iya hana mu sallah a yau a cikin jami'i hira wannan ya haɗu da dan uwansa wannan ya haɗu da dan uwansa ana ta surutu ana tattauna abun duniya kuma yawanci ka samu tullabul ilmi daliban ilimi ne amma za su iya yin wannan ana hira har ai sallah a kowane masallaci shikenan kawai sai can anjima zai je to ya ga mata mu yi sallah sai ta tashi kuma abuna wannan kurakurai ana maganan magabata mutun yayi shekara 48 Imam Malik rahimahullah shekara 60 bai taɓa rasa jami'i ba shekarunsa nawa ne gaba daya a duniya shekara 79 ne gaba daya ma a duniya a shekenan shekara 19 ne ba a san shi ba lokacin duniya ba ta san shi ba amma shekara 60 an san shi shekara 60 bai taɓa rasa jami'i ba so ka hada da ilimin namu mutun yazo yana caccakan su a yanzu kawai ya iya magana Allah ya kiyaye mu to saboda haka daina sakaci da addini mata masu juna da mata masu shayarwa ga hukunce-hukuncensu da malamai suka faɗa malamai sun ƙarfafa cewa za su biya azumi bayan sun samu lafiya wannan shine abun da yawancin malamai suke kai shine abun da hatta malamai na baya-bayan nan fuqaha suke kai wallahu ta'ala a'lam shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran insha Allah ta'ala mun rayu lokaci na gaba za mu ci gaba da wannan muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu nasara Allah ya taimake mu wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا الله abubuwan da suke gudana na wannan bala'i, ya Allah ka dauke mana, Allah ka kawo mana karshen sa, ya Allah ka bamu walwala da nitsuwa da riko da addinin ka, ya Allah, da riko da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka bamu dama, ka bamu walwala da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka kawo mana nasara, ka kawo mana sauki a rayuwa, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, talauci da yake damun jama'a, da dawainiya, da rashin abinci, ya Allah ka kawo mana sauki, ya Allah ka kawo mana dauki, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa subhanakallahu, Allah ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu, Allah ka hada mu da su cikin jannatul firdaus, Allah ka sa mu da su muna cikin yantattu a wannan wata, Allah ka fassaha mu cikin kaburburan su, ka shiryar mana da zuriyarmu da iyalanmu, ka tabbatar da mu bisa shari'a. Wa subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Ni ba mu ci lokaci ba?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.